والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, mulia ke Allah Subhanahu wa taala di salat jemaah Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mukri sadda gaisuata di muslim. Kama yadda sanaru isika gabata a hanyoyin sadarwa na zamani a gidajen tele da gidajen radio da hanyar WhatsApp da Facebook da cewa a yau bismillahi ta'ala a wannan masallaci mai albarka masallacin Ali kamar da kwanaki fara muke shiru ku za mu samu baki daga tarayyar Najeriya daga garin Zaria malaman da sun iso muna musu marhaban da zuwa kamar yadda kuke gani su tare da mu. Wannan malami za su yi kwanaki suna gudanar da karatu. Yau karatun da zai gudana insha Allah maudu'i guda biyu za mu gabatar a nan masallaci. Wa'azin farko za a gudanar da shi wanda zai gudanar da wa'azi shine Dr. Asghar da kike gani na hannuna na da sai daga cikin jigajigan malamai wanda Sheikh Muhammad Awwal rahmatullahi alaihi ya bari wanda suke kula da makarantar Margai Malam Albani. Allah gafarta masa. Su kuma Allah tarbiyi su Allah kara musu karfin gwiwa na su gudanar da aiki da malami ya bari suna gudanar. Insha Allah ba za ta bada lokaci ba. Maudu'in muhadara ta mu a yau shine sifofin khawarij saboda abubuwan sun shiga mu mutane juna. Waɗansu suna jefa annan suna da khawarij, waɗansu ba su san me sifar khawarij ba, wani yakan bada a cikin sifofin khawarij alhali bai sani ba. Insha Allah ba zan yi sauyi da bayani ba, zan bar malai ya gudu sa kamar yadda yake so. Malam bismillah ba yarki ba kuma yana ba fada shi wasa
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
بين يهود وغوديا لله سبحانه وتعالى wanda ya hada fuskokinmu a wannan birni na Niyami wato babban birnin jamhuriyar Niger a wannan rana ko kuma ce yammaci wanda ya dace da ranar Lissafin 10 ga watan July shekarar miladiya ta 2021 don gudanar da wa'azi wanda aka bashi taki da sifofin al-khawarij. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa a cikin wannan bayani da zamu. Ina so zan gina wannan tattaunawa karkashin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi a cikin littafin sa Sunan na al-Imam Ibn Majah al-Tazwi, haka nan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal shi ma ya rawaito wannan hadisi. الإمام ابن ماجه ينتشيوا أشكل التافرسة حدثنا قريب قال حدثنا وكيع عن الربيع ابن سبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأيت رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال law lam asma'ahu illa marratan aw marrataini aw thalasan aw arba'an hatta hadda sab'an ma haddathu kuma haddathu kumu. Wannan shine hadisin a takeice kware da gaske, yana da riwayoyi daban-daban amma zan takeice akan wannan riwaya dan ishara zuwa ga matashiyar wannan gaba. Wannan hadisi Abu al-Imam Ibn Majah ya karbo shi daga malaminsa Abu Kurayb wato Muhammad ibn al-Ala kenan al-Hamadani wanda ya rasu a shekara ta 248 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutumin garin Kufa, shi kuma daga al-Waqi bin al-Jarrah babban malamin hadisi, shi kuma yace daga Ar-Rabi ibn Samih da kuma Hammad dan Salam. Waɗannan biyu su suka anso wannan riwaya daga Abu Ghalib al-Basri. Abu Ghalib dama ɗalibin sahabi ne Abu Umamata Sulay bin Ajlan, yace wata rana malamin Abu Umama ya zo kofar masallacin Dimashqa a ƙasar Suriya, sai ga kawuka na wasu mutane, akwai wasu mutane khawarija waɗanda aka samu nasara a kansu aka karkashe su, sai kuma aka zo aka tsira kawukansu a cikin mashi aka rataye a kofar wannan masallaci na Al-Masjidul ko Al-Jami'ul Umawi wanda ke Dimashqus Sharif. Da wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ga waɗannan kawuna, a wata riwaya aka ce sai da ya kuka, yin takaici ne kuka, sannan sai yake cewa kilabun nari, waɗannan da kuke gani su ne karnukan gidan wuta, sharrun katla tahta adimis sama, su ne mafi sharrun waɗanda aka kashe a ƙarƙashin ƙasa a sama a doron ƙasa. Sannan yake cewa khairu katla man qatalu, wanda kuma duk khawarij suka kashe shi to shi ne mafi alkhairin mutumin da aka kashe. Sai aka tambaye shi aka ce wannan magana da kake faɗa, bayan da ya ja aya faɗin Allah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, rana alkiyama wasu fuskoki za su yi haske, wasu kuma za su yi baki kirin, ma'ana fuskokin khawarij kenan yake isharar zuwa gare shi. Sai aka ce mishi wannan magana da kake faɗa Allah gafarta malam, ka ji ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a wata riwaya yake cewa inni idan lajari'un, idan a ce ra'ayina nake faɗa muku, in ce muku ga wasu musulmi, in ce ɗan wuta ne kai tsaye kuma hasari ma karnuka ne a gidan wuta, in ce to lallai ko ina da tsaurin ido, gangancina ya bunƙasa, ce don haka ba ni na faɗa ba, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sannan ya ce na ji wannan magana a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ya ce har sau bakwai na ji wannan magana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan a takaice ɗan uwa masu albarka shi ne riwaya ɗaya daga cikin hadisai na bayani akan khawarij. Idan kana so ka gansu tuni-tuni da yawa, wuri mafi tsafta da za ka same su shi ne littafin Al-Imam Muslim. Imam Muslim ya rawaito hadisai da yawa akan bayani game da khawarij. Haka nan Al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi a cikin littafin shi al-Bidayatu wa Nihaya, shi ma ya tattauna labarai da maganganu masu ɗimbin yawa game da waɗannan bayin Allah. To abin lura a nan jama'a masu albarka shi ne waɗannan bayin Allah musulmi ne kuma masu ƙoƙari wajen ibada, yawaita sallah, yawaita azumi, yawaita tilawa ta karatun Al-Qur'ani da kuma sauran ayyuka na alkhairi. Amma ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne karnukan gidan wuta, wanda malamai sun yi kokarin su fahimci me yasa aka siffanta su da wannan siffa. Magana da malamai suka faɗa mishi huriya shi ne saboda ka'ida ta al-jaza'u min jinsil amal, wato sakamako yana kasancewa jinsin aikin da mutane suka yi. Da mutum ya yi aiki mai kyau sai a mai sakamako mai kyau, dan yin mummuna sai a mashi sakamako mai mummuna, idan ya tona asirin ƴan uwansa sai Allah ya tona shi asirin alkiyama, idan ya rufa ma ƴan uwansa asiri sai Allah ya rufa musu asirin alkiyama. Malamai suka ce saboda yadda kare yake da tonan asiri da raina mutane da cin mutuncin masu mutunci. To haka ɗabi'ar Khawarij take, raina mutane da cin mutunci, tona asirin mutane. Dan haka Allah ya ce za su zama da siffa irin ta karnuka a gidan wuta. Ma'ana an musu sakamako irin na dabba wanda aikinsu ya kama da aikinta. Ina fata mun gane. Dan hadarin waɗannan nau'i na mutane, lallai yana da muhimmanci musulmi su fahimci su. Musulmi su fahimci yaya Khawarij suke, menene siffofinsu, dan kai kokari ka guje ma waɗannan munanan siffofi. Dan kuma ka iya gane ta ina ne irin wannan barna take zuwa al'umma. Wannan ita ce matashi da nake so in gina wannan magana a ƙarƙashinta insha Allah. Dan haka sai mu ce sunan Khawarij jam'i ne na Kharij ko Khariji, sai a ce Khawarij wato masu yin fito na fito, ko waɗanda suka fandare suka fita daga cikin al'umma, kamar yadda Shahrustani yake faɗa a cikin littafin shi Al-Milal wan-Nihal, yake cewa kullu man kharaja 'ala al-imami al-haq alladhi ittafaqat al-jama'atu 'alayhi, duk wanda ya fandare ya fita daga cikin tawagar wato al'umma, ya daina da'a ga shugabanni waɗanda al'umma ta haɗu a kan yi musu da'a. Yace ko a zamanin farko ne ko a zamanin ƙarshe, waɗannan su ake ce ma Khawarij. Tare da cewa malamai sun tattauna ƙwarai game da wannan tarihin nasa, kuma sun maida mushi da zance a kan cewa ba dukkan wanda ya tawaye ma shugaba ne ake ce mushi Khawarij ba. Akwai wanda suke iya ma tawaye ma shugaba, amma saboda sun yi ne a kan tawili ko sun yi ne a kan wani ijtihadinsu, to laifinsu bai kaiwa laifin Khawarij, kuma hukuncinsu bai kaiwa hukuncin Khawarij. Sai a hukunta su a matsayin bugat, wato ‘yan tawaye, kamar abin da ya faru da su Muawiya ɗan Abu Sufyan da tawagarsa na mutanen ƙasar Sham, wanda suka yi tawaye ga gwamnatin Sayyidina Ali. Waɗannan bugatu ne su ba Khawarij ba. To ana iya samun ire-iren waɗannan siffofi ga wasu mutane, amma ba su kai matsayin Khawarij ba, sai zama za a tsaye su ne a kan matsayin bugat. Wannan muhallin ba zai ba da dama a tattauna dalla-dalla a kan wannan ƙabila. Abubuwan da ake iya gane Khawarij da su, kamar yadda za mu zo mu ji muhimmai, daga ciki akwai wasu siffofi guda biyu da dukkanin Khawarij suka yi tarayya a kansu. Siffa ta farko mafi muni ita ce kafirta masu laifuka manya, ashabin kaba'ir. Khawarij duk inda suke suna da wannan aƙida cewa duk wanda ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata ko ya yi ƙarya ko ya saɓa mai iyaye ko ya yi duk wani abu da gaskiya ababen da malamai suke lissafa a cikin kaba'irin gurur, ba ya yi ridda ya bar musulunci. Wannan ta daga cikin siffofin Khawarij, ko ka ce abrar sifa ta Khawarij. Abu na biyu da suke da tarayya su ƙungiyoyin Khawarij game da aƙidarsu shine fito na fito da masu mulki, jan daga da fita daga cikin al'umma musulmai su koma gefe su kafa gari ko al'umma su ta daban, sannan su dosa yaƙan duk wanda baya cikinsu bayan sun gama kafirta dukkanin al'umma. Wannan ita ma siffa ce gama gari ga ainihin wato Khawarij. Ana kiransu da sunaye iri daban-daban a cikin yare na Larabci a tarihance. Bayan ga Khawarij akan kira su da suna al-Muhakkima, wato waɗanda suke cewa a mai da hukunci ga Al-Qur'ani kawai. Suna da taki da suke cewa la hukuma illa lillah. Sannan ana kiransu haɗa da suna al-Haruriyya, saboda zamansu a Harura, wani gari a ƙasar Iraki inda suka koma gefe zamanin Sayyidina Ali yana khalifanci na al'ummar musulunci radiyallahu anhu. Sannan ana ce musu har ila yau ahlun Nahrawan, saboda yaƙansu da Sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi a wannan yaƙi na Nahrawan a cikin zamanin khalifancinsa. Ana kuma ce musu har ila yau al-Mariqa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga wannan lafazi cewa tamruku marikatun min ummati, wasu mutane za su fice daga cikin al'ummata. Ana ce musu kuma ashurat, waɗanda suka sanya rayuwarsu, kuma su suna son wannan sunan, suna alfahari da shi, suna ambatan kansu da sunan, har ma za ka ji suna waƙe-waƙe, suna ambatan kansu, kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙansu mashahure shi ne Imran ibn Hawa yake cewa a cikin waƙar shi, inni adinu bimada na shuratu bihi, ni ina bauta wa Allah da irin addinin masu sai da kawunansu, yawman nahilati inda jawsa kin khari, yana ishara zuwa ga wani yanki da aka ci. Dan su suna son a kira su da suna ashurat, suna kafa hujja da faɗin Allah, inna Allah ashara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna, suna mummunan istidlali da wannan aya wajen nuna cewa su sun sai da rayukansu. Da haka suke so a kira su da wannan suna. Al-Mubarrid a cikin Al-Kamil na tarihi ya ambaci wannan daga wancan mawaƙi, kuma malami a cikin su shine Imran ibn Hubba. Wannan kenan ƴan uwa masu albarka. To sai mu je zuwa ga sifofin nasu. Malami sun kalli hadisai da suka zo waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tattaunawa da bayani game da Khawarij. Daga ciki aka tsamo sifofin nasu. Babu wata ƙungiya da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin ta cikin ƙungiyoyi na kata a musulunci gaban Khawarij. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dalla-dalla a kansu, wajibi ne saboda kusancin zamaninsu da zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa. Mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, an ga tushensu, an ga asalinsu, an ga limaminsu, sannan kuma da munin hadarinsu, da kuma kasancewa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, za a ci gaba da samun su tsawon rayuwar duniyar al'ummar musulmai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kusan da aka yanke tushensu, sai wani tushen ya kullo a waje. Daga tun daga zamanin Sayyidina Uthman ibn Affan har zuwa yanzu da muke rayuwa, al'ummar musulunci ba su taɓa tsira kacokan daga sharrin Khawarij ba, sai dai ƙurata lafa nan, wani lokaci kuma ta tashi a can saboda munin sharrinsu da kuma yawaita zubar da jini da suke. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani sosai a kansu. Wani abu da ya kamata mu yi tsokaci har ila yau shi ne, akwai bambanci tsakanin as-sifa da kuma al-aqida. Waɗannan sifofin da za a ambata game da Khawarij, wasunsu ba aqidinsu ba ne, amma siffa ce da ta bayyana gare su, da haka ake nuna su da ita. A ƙarƙashin haka, ba lazimi ne duk wanda aka gani shi da wannan siffa ko wata daga cikinsu ya zama ba Khawarij. Ana iya samun wanda da wata siffa ta Khawarij kuma ya ba shi da aqida, sai in ya ƙudirce aqidar ko da ne da siffar, to ya zama ba Khawarij. Amma idan bai ƙudirce aqidar ba, ko da an same shi da wannan siffa, ba za a yi shukuncin cewa Khariji ba ne shi. Sannan an samu wasu kamar yadda muka ambata sun yi wani aiki irin na Khawarij, amma malaman musulunci ba sa kallon su a matsayin Khawarij. Kaga sun samu wata siffa da gaske sun fi Khawarij, amma ba zan tabbata da hukuncin Khawarij ba, saboda ba su da waɗancan aƙidu guda biyu muhimmai: kafirta musulmai, shugabanninsu da mabiyansu, da kuma fito na fito da su. Don haka kai tsaye zan tafi zuwa ga bayani, zuwa ga waɗannan sifofi, da kuma ishara zuwa ga wasu nassoshi ko wasu waƙa'a da ke tabbatar da samuwar waɗannan siffa ga Khawarij. Siffa ta farko, ‘yan uwa masu albarka, ita ce hadathatu sinni, ƙarancin shekaru. Yarinta tana daga cikin siffofi da suka zama gama gari ga Khawarij. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari yana cewa sayakhruju qaumun fi akhir az-zamani ahdathul asnan, za a samu su mutane za su fito a ƙarshen zamani masu ƙananan shekaru. A ƙarshen zamani anan, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari, ba ƙarshen zamani al-mutabadilu ila al-azhar, wato kamar yanzu zamanin da muke rayuwa ba, a ƙarshen zamanin annabta, wato bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin al-khulafa'ur rashidun, shi yake nufi da ƙarshen zamani bisa fassara mafi inganci da malamai suka yi. Wannan ƙarancin shekaru, kamar yadda aka sani dama a ɗabi'ar ɗan adam, yana zuwa tare da ƙarancin fahimta, yana zuwa tare da zafin kai, tare da nishaɗi da ƙarfin jiki, da kuma jin cewa kowa bai isa ba, da kuma ganganci da saurin yanke hukunci. Kusan dukkanin a matashi za ka iya samun shi da irin waɗannan kurakuran. Idan wannan kurakurai suka haɗa mummunar aƙida, to sai su ƙara bayyana, kuma su ƙara tasiri akan tunani da ayyuka da hukunce-hukuncensa. Da haka za ka ga duk wani mai wata mummunar aƙida, sawun addini ko siyasa ko azamantakewa, yakan yi ƙoƙari ya ga cewa ya ja matasa zuwa wannan aƙida. Kamar ‘yan Shi’a suna da wannan tsarin, haka nan duk wasu masu mummunar aƙida suna da tsarin gayyatar matasa, saboda matasa su ne masu saurin su amsa, kuma su shiga su yi abin da gaske kan jigar ƙarfi. Galibin wato Khawarija za ka tarar da cewa suna da ƙarancin shekaru, babu manya a cikinsu sai ɗaiɗai, amma mafi yawan masu hankali da shekaru, a hankalinsu da shekarunsu da tajribarsu a rayuwa tana taimaka musu, ko da ba su da ƙarfin ilimi, su gane cewa Khawarijanci ba aiki mai kyau ba, kuma ba hanya ce mai ƙullewa ba. Abu na biyu shi ne al-isti'jal wa safhu fi ra'ayi, gaggawa da kuma wauta a cikin tunani, a cikin hukunce-hukunce da suke yankewa. Khawarija sun shahara da gaggawa, gaggawan yanke hukunci da aiki da ƙarancin hankali, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake sufaha'ul ahla, masu wauta. Imam an-Nawawi yake fassarawa da cewa ma'anan sufaha yace sigharul uqul, masu ɗan ƙanƙanin hankali, hankalinsu ɗan disisi, amma kuma da shi suke hukunci, wanda a cikin masail allati taqumu bihal balwa, masail da suka shafi duk duniyar musulmai, sai a samu ɗan tatsisi ɗan shekara 22 ko 18 ko 26 sai ya ɗauki rangaban yanke hukuncin da ya shafi duk musulman duniya. Babu shakka wannan wauta ce. Wani lokaci da aka zaka ga abin da suke magana a kan shi, ko hukuncin da suke bi, ko inuwar da suke ƙoƙarin su je su kama, sai ka ga ƙarya ce, ba babu ita. Suna gina hukunce-hukuncensu ne a kan wahayi kawai. Ba su san abin da ake ciki ba, ba su san yaya harkar take ba. Na san wasu sun saurari wasu maganganu na wasu mashahuran ‘yan Khawarija a wannan zamanin. Kuma misali, mu a can Najeriya a yankin arewa maso gabas, inda yake da Khawarija a Najeriya ne da shekara 10, na mutanen Boko Haram. Idan ka ci maganganun da shugabansu na baya ya ce yake Muhammadu Yusuf, za ka ci irin waɗannan motan da yawa. Lokacin da aka fara kai musu farmaki, wasu daga cikinsu da suna gudu su fita su bar ƙasar Borno, ba su taɓa barin Borno ba tunda suke, ko Yobe ba su taɓa zuwa ba. Za ka suna ta mamakin ashe Najeriya tana da faɗi haka, ana ce musu kawai rana ɗaya za su ɓata Najeriya. Kaga shi ne sufahul ahla, wauta da kuma gaggawa. To haka aikinsu yake a ko'ina, Allah ya tsare. Abu na uku shi ne akwai at-tanattu' wal ghulu fil amr, akwai ganganci da zurfafawa, ghulu. Shi kuma dama al-ghulu, wuce makaɗi da rawa, zaƙewa akan komai, yana iya zama kuskure ne akan komai. Saboda musulunci addini ne na tsakanaki, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin Bukhari da Muslim, ma shadda hadha din ahadun illa ghalabahu, babu wanda zai ɗauki addinin nan da tsanani ya tsananta sai wannan addini ya galabaice shi, sai ya kasa. Annabi ya ce inna hadha din yusr wa ma shadda hadha din ahadun illa ghalabahu, addinin musulunci addini ne mai sauƙin mu'amala, wanda duk ya tsananta to sai addinin ya rinjaye shi, ba zai iya ci gaba ba. Suna da wannan tsanani a wajen addini. kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin Minhajus Sunnah, yace zaka ga cewa babu wasu ɗan bid'a da suka kai khawarija gaskiya a wajen magana. Babu wasu ɗan bid'a da suka kai khawarija tsananin bautar Allah. Babu ɗan bid'a da suka kai tsananin karatun Al-Qur'ani, amma da haka baya musu amfani. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqra'una Al-Qur'ana la yujawizu taraqiyyin. Suna karanta Al-Qur'ani baya wuce makogwararsu. Ma'ana ba su da ladan tagabburi, ba su da ƙwaƙwalwar fahimta, iyakacinsu kawai zaƙin murya da kaifin hadda. Baya wuce makogwararsu, baya shiga cikin zukatansu, don haka ba zai haskaka zukatansu ko ya haskaka kiransu ba, saboda buluwi da suke da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ka ga sallar ɗayansu sai ka raina sallarka, idan ka ga azumin ɗayansu sai ka raina azuminka, idan ka kalli sadakar da ɗayansu yake sai ka raina sadakarka, idan ka kalli qiyamul laylinsa za ka raina irin naka. Haka Annabi ya ce, laysa qira'atukum ila qira'atihim shay'a wa la salatukum ila salatihim bi shay'in wa la siyamukum ila siyamihim bi shay'in. A cikin riwaya Al-Imam Muslim kenan. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yahqiru ahadukum salatahu bi salati wa siyamahu bi siyami. Ɗayanku zai raina sallarsa in ya ga sallarsu, irin daɗewar da suke yi a wajen karatun sallah, da tsawon sujudarsu, da natsuwarsu a sallah, to za ka raina naka. Wa qiyamakum bi qiyami, da tsayuwar da kuke yi a dare za ku raina naku ku gana su. Wannan riwaya Imam Bukhari ce. Da aka yi Ibn Abbas, kamar yadda al-Imam At-Tabari ya bada labari a cikin tarihi At-Tabari, da al-Imam Adh-Dhahabi a cikin tarihi Al-Islam, lokacin da Ibn Abbas sayyidina Ali ya tura shi radiyallahu anhu ajma'in ya je ya tattauna da su, yace da naje sai na ga mutane, lam ara ashaddu ijtihadan minhum, ban ga wanda ya kai su tsananin bautar Allah. Yace aidihim ka annaha saghrul ibl, hannayensu za ka ɗauka kamar kofatan raƙuma ne, saboda kanta da ke cikin hannunsu na sujuda da sallah. Sannan ya ce, wa wujuhuhum mu'allama bi alamati sujud, fuskokinsu kuma mu'allama suna da tabo min athari sujud, saboda yawan sujuda. Kowa ya yi tabo a goshinsa saboda sujuda. Kaga za ka ɗauka ka ce waɗanda a simahu fi wujuhi min athari sujud, zalika mathaluhum fi tawrat, kai ta ja musu aure, amma kuma babu nagarta tare da su. Al-Imam Tabarani ya rubuto a wannan riwaya da nake ishara zuwa gare ta a cikin Al-Muzammil Kabir nashi. Don haka siffofi ne sanannu gare su: yawaita ibada, yawaita azumi, yawaita sallar dare, yawaita sadaka da faɗan gaskiya. Shi sa malaman hadisi suke murna da hadisan khawarij, saboda shi kuma malaman hadisi babu abin da ya tsana kamar ƙarya. Su kuma suna gare idan ka yi ƙarya ka magana da musulunci, saboda haka babu wani a cikinsu da zai gangancin yin ƙarya. Shi sa za ka ga malaman hadisi suna ansan riwayoyin khawarij. Idan kamar wacce da muka ambata, Imran ibn Habban yana da hadisi ya a cikin Sahih Bukhari, inda yake wannan hadisin ne da yawmin akhir. Na fata mun gane wannan. Siffa ta hudu daga cikin sifofin khawarija ita ce qillatul fiqhi fi din, karancin fahimtar addini. Wannan yana daga cikin min abradi simati, kamar da al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a littafin shi mai suna Al-Furqan bayna al-haqqi wal butlan. Ibn Taymiyyah yake cewa innama hiya min su'i fahmihim lil Qur'an, aƙidojin khawarija sun gina su ne akan mummunan fahimtar Al-Qur'ani. Lam yaqsudu mu'aradatu, al-haqiqa ba wai sun yi nufin saba Al-Qur'ani bane, lakin fahimu minhu ma la yadullu alayhi, sai dai suna fahimtar abin da nassin Al-Qur'ani baya nuna zuwa gare shi. Duk ayar da suka ɗauka su ce to wannan aya tana nufin wa man lam yakun bima anzalallahu wa ulaika humul fasiquna kafiruna kaza kaza kaza. in huwa illa lillah da irin wannan ayoyin da suke dauka suna musu hukunci suna musu fasara mala tadullu alayhi alayat ayoyin ba sa da kuma malamai masana alqur'ani ba su fasara su haka ba malamai cikin sahabbai Ibn Abbas Ibn Mas'ud da Zubair bin Thabit ba su fasara su haka ba malamai cikin tabi'ai su Mujahid su Ikrima da makamantansu ba su fasara su haka ba malamai cikin atba'ut tabi'ina da malamai marubuta ka kama tun da tun al-Imam al-Tabari da na bayan shi cikin malaman tafsiri na al-Qur'ani duka ba su yi musu irin wannan fasara amma su zasu ga doran larabcin aya sai su fassara ta tabiye ma dan tabiye ma irin san zuciyarsu dan haka Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa laisa indahum fiqhun ba su da fahimta sam abinda suke samu kawai suna samun ayoyi nan da can ma'lumat yatamassakuna biha fa nabaru ma wara'aha min al-ilm wasu yan bayanai da za su yi ruko da su duk abinda ya nisanci wannan to sai su yi watsi da shi siffa ta biyar daga cikin sifofin khawarij shine at-ta'assubul a'ma wattiba'ul hawa wal ijabu bir ra'yi wato bin san zuciya bin wani kungiya ko wani malami ko wata mazhaba a bisa san rai ba bisa hujja ba da kuma bin san rai shi kanshi da kuma mutum ya dinga ganin cewa ra'ayin shi yafi na kowa inganci tunanin shi yafi na kowa abin da ya fahimta shine kadai gaskiya wannan yana daga cikin sifofin khawarij zaka ga haka ne kullu tarihin shi da muka dauka tun daga shi wancan Zulkhuwaisira wanda shine kakan su ga baki daya kalli irin gangancin da yawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito wannan bawan Allah ya zo ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana rabon wato arzikin gwamnatin shi ga wasu daga cikin mutane yana kallon wannan rabo da yake kawai ya tsalla yake cewa hari kismatu ma urida biha wajhu ba wannan rabon da yake sarrai ne zalunci ne ba dan Allah yake kaga wannan ya kai matuƙa wajen gurta da ganganci da rashin zurfin tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Allah wadarin magana da yake fa idan ni ban yi adalci ba wai adalci Allah da ke sama ya yarda da adalci kai baka yarda ba duk da haka bai tuba ba bai yarda ya kuskure ba haka shine al-ijabu bir ra'yi yanzu yana gwada ra'ayinsa tunaninsa da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka wannan ganganci ne ba sannan kuma duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokari ya mushi bayani dan ya dawo cikin hayyacinsa amma bai fasa ba to haka khawarij ya suke gudana akan wannan tunanin dan haka sada suka kashe al-Harith ibn Murra al-Abadi dan sako da sayyidina Ali ibn Abi Talib ya tura musu aka zo wato abin nan Qais ibn Sa'd ibn Ubada ya tashi musu wa'azi ya musu nasiha ya gwada musu kuskuren da ke cikin zubar da jinin musulmi wanda ya barranta daga laifuka ya barranta daga kafirci ya barranta daga duk wani laifi da ya ke iya halasa jininsa ba su ji ba sahabi Abu Ayyub al-Ansari shi ma ya sake tashi a wajen ya musu nasiha ba su ji ba shi kai sayyidina Ali ya musu nasiha cewa abinda kuka yi kuskure ne amma ba su fahimta ba ma'anar suka yanke hukunci ba sa dawowa daga barin wannan hukunci suna nan a kai shi duk yadda aka kai aka kawo za a nuna musu kurakuran da ke cikin hukuncin ba su tashi haka nan in muka kalli irin munazarar da suka yi da sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda Imam Tabarani ya rubuta a cikin Al-Mujmal Kabir haka tana nan a cikin Al-Bidayatul Bayani Ibn Kathir dogon munazara sayyidina Ali ya bai wa Ibn Abbas dama ka je ka tattauna da waɗannan mutanen ka ji ra'ayinsu ka ji menene yasa suka yi mana wannan tawaye da yaje haka ya dinga gwagwarmaya da su suna ta hayaniya a wajen Ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi shaidan sanin Al-Qur'ani ya mishi addu'a akan fahimtar Al-Qur'ani Allahumma allimhu ta'wil wa faqqihhu fid din amma waɗannan masu ƙananan shekaru masu karancin fahimta yana faɗa musu ma'ana alqur'ani suna mushi musu suna nuna cewa shi bai fahimci alqur'ani musu suka fahimta hakanan akwai zur'a ibn al-bunj al-ta'i ɗaya daga cikin manyan su shida furqus ibn zuhair as-sa'di sun taba yin jayayya da sayyidina ali yana faɗa suna maida mushi sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbai wanda tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye suna karantawa suna bada fatwa ku kuma da kuka shiga musulunci kwana-kwanan nan ba wanda ya san matsayin ku a cikin addinin musulunci da fuskar ilimi amma yana magana suka bada ce mushi ya ali tub ila llahi min khati'atika muna kiranka zuwa ga ka tubar ga Allah dan kana cikin laifi har sun yanke hukunci haka al-mubarrid yake rubuta wannan a cikin al-kamil fi tarikh al-kamil fi al-lugha wal adab a cikin juz'in salahu suna ce mushi ya ali tub ila llahi min khati'atika mu dai muna kiranka kawai ka tuba ka koma ga Allah akwai wanda suna yin magana da kace kawai na yi inga cewa kowa ya bi shi kawai haka suke duk kowane zamani haka nan wani daga cikin jagororinsu mai suna Nafi ibn al-Azraq ya fito karara ya kafa da Zainab Ali ya kuma ce hujjaza shine fadin Allah wa minan nasi man yujibuka qawluhu fi hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab yace wannan ayar da Zainab Ali da ake magana saboda gangarci irin dan kalakatu gaba Allah shi kyautu sannan har ila da gaskiya sifofin su akwai su'ul zanni bin nas muna nawa mutane zato duk wanda baya cikin su suna mushi mummunan zato suna kallon shi a matsayin mutumin banza a tacce lokacin da aka kira kissa aka kira sulhu da at-tahkim wanda idan da zamu tsaya mu tantance magana a kan ga irin rigingimun da suka faru akan wannan tahkim wanda sayyidina Ali aslan shi baya goyen bayan wannan zaman at-tahkim da aka cira amma saboda yawan waɗannan ƴan tawaye a cikin al'ummarsa dole ya hakura shi shikenan a jira ya tura Ibn Abbas da wasu mutane za su raka Abu Musa al-Ash'ari zuwa wannan wurin da ake cewa Tumatul Jannah tsakanin Sham da Iraq wanda aka ce tace mahadin da za a yi wannan zaman sulhu yace to idan aje Ibn Abbas shine limamin ku idan ga muku sallah kuma duk sabon wanda aka kawo a fara kaiwa zuwa gare shi idan na aiko dan sabo da wani sabo a fara kai mishi shi zai gabatar da Abu Musa al-Ash'ari wanda shine wakilin Sayyidina Ali a wannan sulhu a gaya wa Ibn Abbas shi kuma ya gaya masa masu bada labari suka ce su mutanen Sham waɗanda suka zo karkashin jagorancin Amr ibn al-As radiyallahu anhu su suna da natsuwa suna da sanin ya kamata da biyayya da na gaban su dan haka Muawiya yana turo sakonni a zo a gaya ma Amr ibn al-As ba su san me aka faɗa ba ko ba za su tambaya ba sai abin da aka gaya musu amma su bangaren Sayyidina Ali da zaran an turo sun ga sako ya taho daga Kufa Al-Barid ya kawo sako daga Kufa yana fita za su tare Sayyidina Ibn Abbas su ce me aka shi sai ka gaya mana abin da aka shi idan bai gaya musu ba su fara kafa abin nan wato su fara yin zato suna abin nan suna yin hukunci da zato su ce hala ma kaza aka ci kuma duka mummunan zato haka suka yaɗa fitintunu da isha'at da wato rumo jita-jita da yawa a cikin wannan sassana wanda ya taimaka sosai wajen rikita outcome wato natija din wannan zama din saboda rashin natsuwarsu da kuma murar da zoga mutane da suke haka ne idan ka kalli abin da ya faru da sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda kashe shi zaka iya cewa shine farkon ahda wanda khawarija suka yi wa musulunci ta'annaji suka wa musulunci barna wanda har yanzu musulunci na biyan farashin wannan barna duka abin da suka gina na wato laifukan da suke zargin shi da shi sun gina laifukan nan ne da wannan hukunci ne karkashin mummunan zato ya faɗa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin lada aikin alkhairi suka mishi mummunan zato ya raba mukamai ga wasu mutane suka mishi mummunan zato yayi kaza ya sa hada alqur'ani suka mishi mummunan fasara yake duka waɗannan gunce-gunce an gina su ne akan zato maras kyau kuma dama shari'a ta hana ainihin gina hukunci akan mummunan zato iyakum dhann fa inna dhanna akdhabu alhadith Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina hana ku gina hukunce-hukuncen ku akan zato saboda shi zato zance ne wanda yake mafi ƙarya abu na bakwai shine as-sa'i ila qatl al-mukhalif yana daga cikin sifofi na khawarija kwazo da suke da shi ne himma wajen kashe duk wanda ya sabani da su duk wanda suka saba da shi abinda suke kallo kai babu hukuncin da za a mishi lalaka wai a kaudashi kawai a eliminating din sa shi yafi dacewa dan haka suka shiryayya game da kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito kissar har ila yau a cikin Al-Mu'jamul Kabir na Imam Tabarani haka Al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Tarikhul Islam da Ibn Kathir ya ambace shi a cikin Adawatul Nihaya da wasu rawaye waɗanda ba waɗannan ba haka Al-Imam Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf waɗannan ƴan tawaye su Abdurrahman Ibn Muljam da abokansa zama suka yi musamman suka yi mitin suka yi shawara suka ce babu abin da ya kamata illa a kashe Sayyidina Ali a kashe Muawiya a kashe Amr ibn al-As in an kashe waɗannan shi ke nan an magance duk wata da tana cikin musulunci kuma suna kallon wannan aikin da za su yi a matsayin aiki na neman kusanci zuwa ga Allah kwatankwacin sadaka ko azumi ko aikin haji ko nafila ko tilawa alqur'ani ko duk wani aikin lada da kasani wato suna intisabi suna neman lada a wajen Allah zubar da jinin waɗannan mutane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da tunanin cewa abin da za su yi aikin lada ne kuma a haka suka tafi da wannan wato tsari kuma suka nafaza shi sai dai Allah cikin ikonsa da kaddararsa ya sa Sayyidina Ali shi kadai ne suka kai ga kashe shi sauran biyu ba kashe su ba wanda wannan labari ne shi ma mai zaman kanshi Imam Dahaban din can mawakin su yana yaban su Abdurrahman ibn Muljam yana cewa ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa li yablugha min dhil arshi ridwana yace wannan tsara da aka wasa yin na'ani wani tsara ne wanda yi shi taqiyyun bawan Allah ne cikin kirki ne ma arada biha illa li yablugha min dhil arshi ridwana babu abin da yake nema da wannan tsarar masin na alim makama da ne illa neman yarda Allah ruwa kazirin wannan dangaci da ba yace inni la akuru hinan fa ahsabu aw fal bariyati inda Allah bi zara ce di san da nan sana Abdurrahman dan Muljam sai ina ganin cewa shi wannan bawan Allah ya ku kowa samun cikakken ma'aunin lada a wurin Allah inni la akuru hinan fa ahsabu aw fal bariyati inda Allah bi zara wannan ya kai mutuka wajen dangaci da ba mutum ya ɗauki takobi ya kashe musulmi nan ba gama gari ba halifan musulunci da duk duniya sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan manzon Allah na jini sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijin Fatima mahaifin Hassan da Husayn ya kashe shi kuma wani dinga cewa wai abin da yi ma abin samun lada ne da aka shi kanshi Abdurrahman ibn Muljam bayan da aka kama shi da aka ba mishi hukunci har ana saran naman jikin shi amma yana tasbihi yana zikiri yana jin daɗi cewa shahada zai haka suke da wannan mugun wajen jama da aka suka kawo kunan bakin wake wato abin nan tafjir mutum ya saka abubuwa masu fashewa a jikinsa yanzu cikin taron al'umma a kasuwa ko a masallaci ko a tashan mota ko a tashan jirgin ƙasa ko a majami'a ma na kiristoci ya fajjara kansa ya fajjara sauran mutane suna ce mishi a majalisar ittihad suna ganin kuma wannan wata falala ce har gobe wannan shine aqidarsu haka da haka wannan muguwar waka an samu wani malami Muhammad ibn Ahmad al-Tayyib yake bashi amsa yana cewa ya darbatan min ghadurin sara daribuha ashkal bariyati indallahi sa yace Allah wadaran wannan saran takobin da kai kake yabo wanda min ghadurin shi yace min takayyir shi kuma ne yace min ghadurin daga wani mayaudari in ba mayaudari ba waye da shigo sahun sallah da makami ya taka malimin wannan sai mayaudari ba bawan Allah ba bawan Allah ana gamuwa da shi a filin yaki ido da ido ayi musajala yace min ghadurin sara biha ashqal bariyati wanda sakamakon wannan saran ya zama mafi matsiyacin al'umma kamar yanda wancan al'umma suke da idin ba'aka ashqaha al'umma salihu ko shi ma wannan shine ashqal bariyati fi hadhihi al'umma ashqal bariyati insana yace idza tafakkartu fi zintu al'amu ni kuma idan na tuna Abdurrahman ibn Muljam sai in ji tsine mishi albarka wa al'anu al-kalba imran ibn habbana kuma kai ma an tsine maka kai ma kare ne a cikin su kai kake mishi wa haka yayi mishi da martani yace idza tafakkartu fi zintu al'anu wa al'anu al-kalba imran ibn habbana sai in tsine mishi kai ma an tsine maka da ka ga malaman musulunci suna yin tsiruwa akan wannan bawa Allah ya saka mutariyarsa irin su Ibn Kathir irin su Zahabi suka faɗi magana mara dadi akan shi saboda mugunan aiki ne Allah shi kyauta wannan baituka duka suna cikin littafin Al-Kamil na Al-Mubarrik to haka kuma suka kashe bayin Allah daban-daban a zamanin nan baya da kuma wannan zamanin da muke ciki akwai kissa ta Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arat da wato matarsa ko kuma sadakarsa bisa sabanin riwayoyi wanda suka kashe shi suka kashe ta suka fasa cikin ta suka kashe dan da ke cikin cikin wanda a sanadiyya haka ne akai wannan waƙi'a tana harawa wannan bawan Allah zai huce ne kawai ta hanya da iyalansa suka mishi wannan kisa irin abin da suke yi a kasashen mu na Najeriya su je kauye ko su tar hanya ko su bi titi ko su bi cikin masallaci ko su je cikin wata unguwa su ta yanka mutane wanda ba su je ba su kai ba kuma su dinga jan ayoyi ma kana nabiyyi ayi kullu lahu asra hatta yusgina fil ard ai an ce annabi kada ya tara wato abin nan prisoners da yake ci musu kamammu ne yake har sai ya zubar da jini ya zubar da jini da yawa a bayan kasa su dinga jan ayoyi wadanda ba mahallin su ba da haka suna da wannan haka nan mun ambaci irin yadda suka shi Sayyidina Usman Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu suka shigo har cikin garin Madina aka tara gauga wawaye dubban wawaye mutanen kasar Misra da mutanen kasar Kufa suka zo suka taru a kasar Madina kwana da kwanaki suka hana kowa sakewa suka kwace limanci masallacin Madina suka danka shi a hannun wani daga cikin su karshe suka haura gidan Sayyidina Usman suka kashe shi duk da ya nemi a kar a kula su dan ka azumar da jini ba wannan bai hana azumar da jini so kashe Sayyidina Usman dan Affan suka hana ayi mishi jana'izar da ta dace shi dan ka sai cikin dare aka samu wasu su hakimu guda hisab da wasu dattawa suka je a boye aka je aka yi jana'izar Sayyidina Usman bayan wajen kwana uku da mutuwarsa sun hana shiga sun hana fita a garin Madina aka je a boye haka aka je aka yi jana'izar shi ba a mishi jana'izar ta dace da matsayin sa wannan kuma ba su na dama ba suna ganin abinda suka yi jihadi ne daga kalmar Allah ne haka nan a garuruwa da dama a lokuta mabambanta Khawarija sun sha su yi wato su kai farmaki garuruwa a kasar Iraki a Madain kamar abin da ya faru a shekara 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tare garin Madain suka ta kashe yara da mata da gajiyayyu suka kona garin kamar abin da suka ta faruwa a wannan yanki namu na musamman can kusan Najeriya wanda ba abu ne koyi ga wanda yake raye a yanzu ba garuwa da dama da kauyuka da alkariyu a yanzu da muke magana ba sa mutane ba sa ci gaba da rayuwa a wajen an sharrada mutane dubban daruruwan mutane sun zama ƴan gudun hijira saboda khawarija sun kona musu garuwa khawarija sun ainihin wato kashe musu iyaye da mazaje sun kame mata da ƴaƴa sun kwashe abinci sun kwashe dukiyoyi Allah ya gafarta wa malamin Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi na iya tunda cewa lokacin da ya dinga maganganu akan su Muhammad Yusuf a farkon al'amarin su mafi yawan mutane saboda ba su san tarihin khawarija ba sun ta jin haushi shi da damuwa da jin cewa bai kyauta ba ya za a yi waɗannan mutane masu karatun alqur'ani masu cewa za su gaba gwamnatin musulunci masu yaƙi da ɗaguti ya za a ce wani malami ya fito yana aiwata su wannan hasada ne wannan kin gaskiya ne amma yanzu kaga kowa ya fahimce su tun bi lakal ayyam ba kun ta jahila yanzu baka buƙatar a yi maka wa'azi a Najeriya dan ka gane cewa Boko Haram harkar khawarija ne ba harkar addini ba saboda sun addabi kowa da ke zaune a Najeriya ko yake rayuwa a kusa da inda su sannan daga cikin siffofin su hadiya yau akwai al-khusuma wal bira fi din yawaita musu da jayayya akan addini yana daga cikin siffofin sanannu yawaita jayayya a addini wanda saboda haka ne ma ake cewa al-khawariju qaumun ludat mutane ne masu musu wahtijaj mutane ne masu kafa hujja da duk abin da suka iya da wanda ba su iya da haka suka taba tare Ibn Abbas suna ta Ibn al-Azraq sun tare Abdullahi dan Abbas suka yi ta mishi tambaya suka yi ta mishi tambaya har sai da aka ga ya gaji da su duk ilimin shi sai da ya gaji da tambayar su saboda musu da suka iya saboda mutumin da ya iya musu baka yi kama mishi hujja siffa ta tara daga cikin wannan siffofi akwai al-mufaraqa wa tafarruqu 'ala al-jama'a al-islamiyya suna warewa su fita daga cikin al'ummar musulunci wannan yana daga cikin miza na khawarij wato dukkanin ra'ayin su yana haduwa a kan al-khuruj diddan a'imma wa ummatin islam wani mun kafiri yake fada kuma suna da kwadayi sosai wajen su imtiyazi da mutane a sunayen su da sitirar su da al'adar su da komai nasu suna so su bambanta da musulmai sannan akwai al-jur'a na kuma akwai al-jur'a wa shaja'a suna da tsaurin hali da jarintaka da al-iqdam shiga gaba gaba a wajen yaki da nuna cewa su jarumai ne Ibn Kathir yana sifar da su yake cewa fihim shaja'atun wa thabatun wa sabrun suna da jarintaka da tabbatuwa akan ra'ayi da kuma tsabaragen juriya yace fa hum qaumun la yusala minhum naw mutane ne da baka saka tosano wuta a wurin su ba a shiga cikin su wala yutma yatma ahad fi an ya'khudha minhum sa'a babu kuma wanda yace ce da baki fasa a musu saboda jarantaka su gaka ne da suke rayuwa a dazuzzuka cikin duhuwa cikin kayoyi cikin yunwa da wahala da fatara ma ba sa tuba suna nan akan aqidar su suna zaune a daji shekara da shekaru babu gidaje babu kasuwanni babu rayuwa irin ta dan adam sun fita daga cikin bi'a ta dan adam sun kuma bi'a ta al-wuhush amma duk da haka sun jura wannan shekara da shekaru su kada suke iya jura irin wannan wannan daga cikin sun khawarija wata ke bariza gaba da su annan mun cewa lokaci ya kawo ƙarshe kuma dama na yi takaita ne kwarai da gaske abu na ƙarshe ko kusan na ƙarshe da nake so faɗa shi akwai wasu aƙidu muhimmai na khawarija waɗannan siffofin su ne amma ya kamata mu ishara zuwa ga aƙidun su muhimmai da ake gane su da su mun ambaci takfiru murtakibul kabira takfiru murtakibul kabira aƙidar khawarija ce sannan in kawo shafa'a ƙaryata ceto a lahira akwai kuma al-khuruj ala al-hukam akwai kuma al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wanda shi ne ke kawai zuwa ga al-khuruj a fara wa mutane gaskiya in ba su ji irin wannan gaskiya da irin wannan tarihin nasu ba su koyi a auka musu da sarara kisa sannan kuma akwai kafin ta sahabbai musamman wanda suka shiga cikin fitintunan nan duka bangarorin guda biyu zan cike da magana al-imamu al-ajuri mai littafin ash-shari'a ya faɗo ta magana da nake so in cike da ita game da khawarij Al-Allama Al-Ajuri rahmatullahi alayhi a cikin kitabun Shari'a yake cewa lan yakhtalifu al-ulama'u qadiman wa hadithan anna al-khawarij qawmu su'in malamai a da can da kuma daga baya ba su taba sabani akan cewa khawarij mugaye mutane bane mutanen banza bane dusatun lillahi ta'ala masu sabon Allah ne subhanahu wa ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko masu sabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaba manzon Allah ne yace wa in sallu ko da suna yawaita sallah wa samu suna da yawan azumi wajtahadu fil ibadati da yawaita ibada falaysa zalika binafi'in lahu wannan ba shi da amfani gare shi na'am yuhiruna al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar yace gaskiya ne suna bayyana cewa suna wa'azi suna kira zuwa ga gyara walaysa zalika binafi'in lahu wannan ma ba shi da amfani gare su li'annahum qaumun yata'awwaluna al-qur'ana ala ma yahwuna yace saboda su mutane ne masu fasara al-qur'ani da son zuciya wannan magana ta al-ajuri kamar tana summary ne tana takaita bayani ne game da menene khawarij me ya tafarkin su me ya akidar su dan uwa masu albarka kana cika ku da tani da fira kamar yadda larabawa suke cewa khairul kalami ma qalla wa dal zanci mafi alkhairi shine wanda yake kadan kuma mai fahimtarwa sannan kuma shi zanci idan yayi yawa to sai karshen shi ya mantar da mutane farkon shi daga tabbas kamar yadda malam ya bada ishara ta lokaci zan saurara a da fata abinda na faɗa wanda ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ladan fadin sa ya ba ku fahimta kuma ya dacen da mu wajen aiki da shi wanda ya zama kuskure da tuntuɓar harshe ko karancin sani da mantuwa ina fata Allah ya yafe mini kuma Allah ya kawar da shi daga fahimtar ku zan saurara da ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka mu malam da alkhairi hakika malam ya kai matuka a wajen gabatar mana da sifofin khawarij ina ganin da gaiwa duk wanda ya halarci wannan muhadara ya samu uzuri da sifofi da zai iya gane khawarij wannan fata Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu ga sharrin khawarij insha Allah ba tare da dogon bayani ba malami na gaba da zai gabatar mana da muhadara shine malam Abubakar Hussein barista aka ce barista da ingilishi shine aboka amma abokan nan ba abuji yake a yau ba abokan nan yau bisa membarin muhadara ne zai gabatar mana da karatu wannan shine abin da yake birge mu sosan gaskiya buka in boko sun sa addini gaba gashi boko ba ka iya kure shi da kuma addini yana kokarin kara mai neman sanin abin da ya shafi addinin sa insha Allah malami zai gabatar mana da muhadara akan abin da ya shafi usulul da'wa salafiyya wai da'wa salafiyya menene asalinta akan me aka gina da'wa salafiyya wannan shine muhadara da malami zai gabatar mana kada ya tafaddali mashhura mashhura
I'm sorry.
Bismillahirrahmanirrahim.